Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Kungiyar matasan shugabannin gobe ta yi kira ga babban bankin Najeriya CBN ya rattaba hoton tsohon shugaba Goodluck Jonathan da na shugaba Buhari a jikin sabuwar naira 2000 da za a yi nan gaba sakamakon gudunmuwar su wajen hana darewar kasar nan. Tagaddamar neman tazarce ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta fara daukar sabon salo zuwa ga matakin da aka fara kira ga shugaban kasa da ya zama dattijo wajen cika alkawari kamar yadda ya ce ba zai yi wannan kuskure ba. Sabanin hakan kuwa akwai barazanar kasar za ta iya darewa. Babban jojin Najeriya Tanko Muhammad yayi kira ga dukkanin manyan alƙalan kotunan ƙasar nan da su daina amfani da hanyoyin dabaru wajen kawo jinkiri ko kuma lalata shari'o'in da ke gaban su. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan uwar Rano yake muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsatsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Nan ba da jimawa ba lissafi zai iya sauyawa dangane da tunanin al'umma kan makomar kasa ta fuskar batun abin da zai faru bayan jita-jitar neman tazarcen zangon mulki karo na uku daga shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda wasu ke ganin hakan wata irin manuniya ce game da masu kwaɗayin rabar mulki da ba sa son su yi rashin uwa a siyasa. Kuma aka gano su ne wata ilake ingiza mai kantu cewar lallai fa akwai buƙatar a sake neman wannan zango. To amma a bangare guda kuma akwai masu ra'ayin cewa shi kudirin neman tazarce a gadon mulkin yana zuwa ne karkashin manyan lele guda biyu, ko dai domin kishin dorawa da manufofin da aka fara aiwatarwa da masu ruwa da tsaki ke jin cewa idan aka sauka ba tare da tazarce din ba shikenan ba lallai a samu waɗanda za su dora ba. Sai ko dalilin jin daɗin mulki daga talakawa waɗanda watakila ke nuna gamsuwa da yadda salon mulkin ke tafiya, wanda shi ma wannan ke cikin manyan dalilai da suke janyowa a yi kira ga jagora ya nemi ƙarin wa'adin mulki. Kuma dukkanin waɗannan dalilai suna ƙarƙashin imanin da shugaba ke da shi a kokon zuci na san ci gaba da mulkin a karan kansa ko sabanin haka tare da dalilai da ya dogara da su. Ko da dai Bahaushe a kullum na faɗi cewar dan riba ake kasuwanci, hakanan shi kansa mulkin ma'auninsa a kullum shine irin rawar da masu mulkin suka taka. Shin kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ko kuwa dai gara majiya da yau? Idan kaje wannan a gefe guda ta kaddama da rikicin da ke biyo bayan irin wannan kuduri na san neman azarci a gadon mulki, shi ma abin dubawa ne wanda yanayin da kasar za ta tsinci kanta a ciki ka iya zama hujja ta ajiye kudirin a hakura da shi ko kuma dai a dora da fafutukar har zuwa lokacin da za a cimma buri. Tun ana yin labarin a matsayin jita-jita, idan ba a manta ba har an kai ga gabar da shugaban kasar da kansa ya magantu yana gaya wa duniya cewar ba ma zai yi kuskuren sake neman wa'adin zangon mulki karo na uku ba, wanda kuma gabanin hakan sai da muka ji wani dan siyasa da ya garjaya kotu yana neman ta tilastawa majalisa wajen yin gyara akan dokar da za ta bawa shugaban kasa dama ta yi nemi wannan tazarci. Hatta ma a nan jihar Kano akwai kungiyoyin fafutuka da ke da irin wancan ra'ayi na neman lallai akwai buƙatar shugaban kasar ya sake samun dama ta dorawa da mulkin da ya fara a karo na uku, tunda dai a wajensu ya taka muhimmiyar rawa da za ta fi daɗin kallo idan har kiɗan bai tsaya ba. Kamar Balarabe Shehu Leko a matsayinsa na shugaban kungiyar matasa shugabannin gobe, wato Leaders of Tomorrow, yayin wata ganawa da manema labarai ya zayyano dalilai da suka sanya su suke fatan shugaban kasar ya zarce duk kuwa da kalubalen da ke tattare da hakan a siyasance.
Gaskiya an samu ci gaba kamar abubuwan da suka shafi wannan single treasury account, akwai economic diversification, sannan akwai fighting na corruption, to yaki da cin hanci da rashawa. Gaskiyar magana wannan an taka rawar gani domin da mutane suka zage kwanjinsu su ɗibi kuɗin al'umma, yanzu ko duk an daƙile wannan a Najeriya. Sannan akwai investing na abubuwa da aka samu a cikin gida Najeriya, domin da an bar bodoji ana shigo da kayayyaki ta kota ina ana kawo abubuwa da basu kamata kawo su ba cikin ƙasa Najeriya, yanzu an ware sai dai a shigo da su ta ruwa, wanda wannan ya taimaka ƙwarai gaya wajen samarwa da gwamnatin tarayya kuɗaɗen shiga masu yawa. Sannan akwai ishu na agricultural transformation program da aka yi a Najeriya, wanda wannan ma ya taimaka ƙwarai da gaske. Sannan da kana tafiya zaka je masallaci ko kasuwa ko makaranta kana fargaba, musamman a jihar Kano an kai hari masallacin Juma'a, an kai hari kasuwannin mu, an kai hari FCE ko da agosu loka tsaya kana fargaba da duk da dai a lokacin da aka independence shi kansa ya fada ta hannun ainihin mai magana da yawunsa cewar Muhammadu Buhari bai da bukatar satam amma mu muna da bukatar hakan duba da irin wayannan nasarori da aka samu amma bai nema ba mu zamu kai shi kara wanda lalle sai ya zo ya nema ina kira ga Senate President da membobin sa sanan da House of Reps lalle su ma su ba da goyen baya da hadin kai wajen a gyara kundin tsarin mulkin kasa domin a bashi dama ta uku don bai kamata ai abubuwan da aka yi a baya yanzu kuma a ce kawai shikenan abu ya riga ya kare za a bari ba kwara karasa mu ji in Allah ya da na san aka yi 12 years wayan Najeriya za su san cewa lalle an samu gyaran da ake tunanin za a yi an yi shi ya zama gaske
kamar Balarabe Shehu Leko kenan shugaban kungiyar matasa shugabannin gobe kuma goda cikin masu fatan tazarce ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a karo na uku kuma baya ga wannan ma basu gushe ba sun yi kira ga babban bankin kasa CBN da ya rataba hoton shugaban kasa Buhari da tsohon shugaba Goodluck Ebele Jonathan a sabuwar goda takardar naira 2,500 da za a yi nan gaba domin dai sun ba da gagarumar gudunmawa wajen dakile duk wani yunkuri na darewar Najeriya sai dai kuma wannan kira nasu na zuwa ne a gabar da kungiyar alarmomi ta Najeriya ke da sabanin ra'ayi inda shugaban su Alaran Matukur Ladan ke cewa do Allah masu irin wannan kira su daina domin dai a ganin sa babu mai bakin da zai yi wannan kira idan har yayi duba ga halin da kasar nake ciki
wannan kaga wula kanta da demokradiya ne bai dace ba wallahi a ce karam dan Najeriya talaka musamman irin mu mu zamu ba da umurin wannan amma ba mu ga komai ba sai mu ce wani Buhari zarce
an gama ni a ranma
wannan gaskiya wannan gwamnati inda musamman ta saman nan ce gaskiya kusan sai mu ce mu yanke kauna amma alhamdulillah gaskiya fi sabilillah su daina ba kyau tunda shi bai ce zai zarce ba ai sai kai wani abu zaka ce zaka zarce ko sai ka taimaki talakawa musamman mu
taimakon da ake wa al'ummar Najeriya amma ba ku gani ba
gaskiya fi sabilillah yankin nan namu na arewa ba mu ga komai ba gaskiya fi sabilillah
Najeriya fa
Najeriya to can kudu sun ce sun danga wani abu amma mu dai nan yankin namu na arewa nan wallahi ba mu san abin da muka mai girma General Buhari ba mun sai da rayuwar mu
wai me kuke so ne
yo ai kowa ya saba ne ga so kai ko ƴaƴan ka ƴaƴan mu kan muka samu muna ci muna koshi ko a kullun wallahi mun gode Allah muna dai so ya gama lafiya wannan uku nan gaba amma wani magana ta zarce mu dai ba da yawo ba
to waccan gwamnatin ta muku wani abu ne wanda yanzu wannan ba ta yi ba kuke ganin cewa an samu koma baya
wallahi waccan gwamnati musamman mai girma Marganyi Umar Musa Yar'Adua ya ji koke-koken mu har shi yasa Goodluck Ilkazu ya je gina tsangayu musamman aka fara tsanga aka gina a Sokoto shi ma dan mutanen mu ba su ba shi dan kai bane
dan gwamnatin sama ba ta yi muku ba anan Kano ba ku amura
anan Kano gaskiya fi sabila yanzu din nan mu ne ma gwamnatin Kano fatan alkhairi tunda ta ji koke-koken mu
ba albarkacin gwamnatin saman ta kasanta muku haka ba
a to mu dai muna yaba gwamnatin Kano amma gaskiya ta sama a saurara ta ko
Alaran Matukur Ladan kenan shugaban kungiyar alarmomi ta Najeriya to amma wasu na ganin akwai bukatar yin waiwaye adan tafiya kan yadda kasar nan ta tsance kanta a zamanin mulkin tsohon shugaba Obasanjo wanda shi ma ya nemi irin wannan tazarce a karo na uku idan har wannan jita-jita da ake yi ta zama gaskiya menene zai iya biyo baya game da makobar Najeriya Bashir Hayatu Gentili yana da abin fadi a wannan kadami
Na farko shi irin wannan tsari na karya kundin tsarin mulkin kasa yana kawo abubuwa na rashin jaki da yawa misali Obasanjo ya nemi yi wannan tsarin duk abin da zai iya yi yayi shi ma ka ake yi zai yi a ce a'a ya karyata mutanen sa karyata amma a ƙarshe kadan sai gashi ya kawo ta madrasa yana so a yi masa idan akwai abin da Atiku Abubakar yi wa ƴan Najeriya da demokradiya bai wuce hana Obasanjo isar da tamba wannan magana ke kai mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari magana ce babba wacce za a kalla ta fannoni da yawa na farko shi ya karyata ya ce ba haka mai da bakin sa to matsayin sa da tijami shekaru irin nasa zaka iya masa uzuri amma idan ka kalli abubuwan tarihi musamman akan kankansa zaka ga abubuwa da yawa ya canja ƴan Najeriya su tunawa da masu sauraro a shekara 2011 cewa ya gama takarar ba zai ƙara yi ba haka itaro amma daga baya zo yi duk sun gungun daban so da haka ba zaka iya cewa eh ko a'a ba na biyu idan ka kalli mutanen gwamnatin musamman yanzu a Abia wani babba a jam'iyyar APC ya tafi kotu ma yana neman kotu tilasta shi ita gaba to duk wannan abubuwan abun tsoro ne ba zaka iya zare su a katin cewa zai yi ko ba zai yi ba
to amma idan misali ta tabbata gaskiya game da wannan jita-jitar menene kalubalen da ke ga sha'anin mulki da kuma ma ita kanta makomar kasar
kalubale babba na farko kasar ta iya rushewa domin ga kula yanzu kan kowa ya waye na biyu gurare na kasar nan bangaren Iyamurai da bangaren Yarba da bangaren mu Hausa anan su ma kowa yanzu ya yunkuro mulki yake so na uku mutanen da suka kai mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari kan mulki suna ganin abubuwan da ya kamata a yi ba a yi ba suna neman canji na hudu ƴan kudu suna kokarin cewa lalle mulki ko ba hannun su ƴan arewa suna cewa a'a demokradiya ce ku zo mu buga to duk wannan abin idan ka hada idan aka ce ba mai girma shugaban kasa zai tazarce to kasa za ta rikici
bisa da Allah al'akari da wata ilkamin ludayinsa a salo na mulki baka jin bisa ga hasashen wasu akwai wata kila abubuwan da za iya kalla na nagarta da cewa ɗan ƙasa za su iya bashi dama ko da ya nemi wannan bukata.
To ai daman nagarta ce ta sa aka kawo shi. Akai abin da ba taba yi a Najeriya ba, amma magana ta gaskiya. Yayi bakin kokarin sa akan wasu abubuwa, amma majority abubuwa talaka ba ji daɗi a ƙasar nan.
Talakan ma ina fahimce ka zai iya shiga jerin masu yi masa bore in hakan ta tabbata.
Ina tabbatar maka sun yi akan gaba, domin idan zaka je kudin ka nawa ka tambayi talaka ya ike jin wannan gwamnatin abin da zai bayar ko ya gaya maka saban shekara 2015 za ka yi mamaki. Gwamnati daman ko ina a duniya wanda suke cikin samun wani abu da ita ba sa iya barin ka ta daɗi. To yin wannan hadari ne a Najeriya musamman a yanzu, amma mai mar uzuri a matsayin sanarwar shugaba ya ce a'a, to sai mu amfani da wannan a'a din kafin lokacin izo mu ga a'a gaskiya ce ko kuma zamu ga aka san haka.
Alhaji Bashir Hayatu Jantile kenan guda cikin dalibai da ke nazarin siyasar duniya. Watakil kamar yadda Bahaushe ke cewa ne, somasomin hauka zub da miyau, wanda kuma abin da aka gani a zamanin mulkin gwamnatin tsohon shugaba Obasanjan ya isa aya, tunda dai an samu majalisar da ta taka rawa wajen kawo ƙarshen wannan muradi. A yanzu dalilai da suke ƙarawa wannan jitaje ta ƙarfi shine matsayin alakar fannin zartarwa da ita majalisar ta wannan lokaci, wanda wasu ke ba ta fasara da cewa ta zama ta ƴan amshin shata. Ko da dai shi ma shugaban majalisar da ta wanda kansa kwanakin baya ya ce duk fa bukatar shugaban kasa da ta zo gaban su za su amince da ita. Kaga kenan idan har wannan batu ya je gaban su ta yi sai inda karfin su ya kare wajen ganin tabbatuwar sa. Anan ne kuma za a yi wacce za a yi, a yi dauki ba dadi na siyasa tsakanin kusan dukkanin wani kusa da yake da yatsar nunawa ta fuskar zartar da wani hukunci kan makomar Najeriya. Wannan dai batu ne mafadi wanda nan gaba idan hali yayi za mu ci gaba da bibiya zuwa ga matakin bayyanar gaskiya tare da auna girman labarin da ma irin kalubale ko sauyin zai haifar a game da makomar siyasar Najeriya. Kafin nan kuwa babban jojin Najeriya Tanko Muhammad yayi kira ga manyan alkalai na kotunan kasar nan da su kiyaye wajen kawo rudani da kokarin jirkita shari'o'in da ke gaban su da gangan ta hanyar yin amfani da wasu hanyoyin dabaru da ke karkashin wasu sassa da dokokin shari'a. Mai shari'a Tanko Muhammad ya bayyana hakan ne lokacin da yake gabatar da jawabi ga taron shekara-shekara na dukkanin manyan alkalan kotunan kasar nan, inda ya kara da cewa muddin alkalan ba su daina amfani da waɗannan hanyoyin kawo wa shari'a tasgaro ba, babu abin da hakan zai haifar sai ci gaba da zubewar kimar fannin shari'ar da kuma rushewar yardar da jama'a ke da ita ga wannan bangare. Har wa yau a wajen taron na bana mai taken dorewar demokuraɗiyya ta hanyar gudanuwar fannin shari'a, Tanko Muhammad ya ƙara da cewa akwai buƙatar alƙalai su rubanya ƙoƙarin su wajen fito da nagartar aikin da suke yi a zahiri domin ribar dorewar ganin kimar su daga jama'ar ƙasa, wanda ƙirƙiro hanyoyin kawo jinkiri da gangan akan shari'o'in zubewar kimar bangaren ne ɗin gurungun. Ko da dai Justice Tanko Muhammad ya ce sun dauki matakan da suka dace domin ganin an cimma wannan buri, amma a cewar sa akwai bukatar lallai kowanne cikin manyan alkalan ya sanya a kokon zuci muradin samar da gyara wanda zai bunkasa kimar fannin shari'ar a idan duniya. Shi kansa dai wannan motsi na bangaren shari'ar kamar yadda aka sani yana da alakar kai tsaye da rayuwar talakawa da ke yin zabe, tunda dai abin da ke biyo bayan rashin dadi ko kuma rashin yarda da sakamakon zaben shine garzayawa kotu, wanda anan ne masu koken ke neman adalci sabanin abin da suka gani na sakamakon zaben tun da farko. Bugu da kari shi kansa koke a dalilin rashin samun shugaba daidai da muradin talaka yana samuwa ne a sakamakon rauni da aka gani na wanda watakila aka kakkabo ba da san ran al'umma ba. Ko da dai su kansu al'ummar musamman matasa kuma su ma na cikin jam'iyyar APC ana zargin ba sa kishin kawunan su ta yadda ake cin gari da su, amma kuma a kasa raba ganima tare da su. Ga Bashir Sanata.
Wanda za a ga cewar dukkanin wani aika-aika da ake yi matasan nan dai su ake sawa ake amfani da su da lafiyarsu da ƙuruciyarsu, amma sai ga ƙarshe ba sa mora komai a gwamnati musamman irin ta APC din nan da ake yi. Wanda ba na mantawa lokacin da aka zo za a sake zabe a mazabar gama, matasa aka tura suka yi aika-aikan da aka yi, sanda aka tare mana hanya a kwankwaso matasa aka tura suka yi abin da aka yi. Dukkanin wata balahira wanda koda aka fa yada labarai waɗanda za ka ji suna da kwankarya suna tallan ƙarya, da yawansu za a ga cewar matasa ne dai ƴan uwanmu ake dauka suke zuwa suke zama kamar kendir suke kona kansu suke haska gwamnati, wanda ba a amfanar da su komai, ba a gudanar da abubuwan gwamnati da su illa dan abin da ake ba su bai wuce insiya akai ka kira shi da la'ada ba, in kuma kyautarsa akai bai kai matsayin tukuici ba.
Wani gautar ne ba ja ba
akwai da mu ƴan kwankwasiya ko aka fa yada labarai in ka ji kalaman mu sun sha bamban da na ƴan gwamnatin APC kullun zaka ji mu gaskiya muke fada tsagoranta, amma su ko da yawa daga ciki zaka ga sun yi nisa sun yi shura gani sami da fice wajen tallan abin da ba shine gaskiya ba wanda abin da suke fada daban abin da ke zuciyarsu daban wanda kuma in suka fada duniya ta san ba gaskiya bane ba waɗanda suke tallatawar suke kare muradan su suma sun san kawai suna fada ne dan su faranta musu shi yasa nake kira da su ya kyauta a ce su zo su gaya wa kansu gaskiya mu hadu mu ciyar da kanawa gaba wannan gwamnatin ba alheri bace ta koina kana kallo diwa daga cikin matasan mu in ka dauke irin su Sale Kala Kawo irin su Aminu Balak su ne suke hawa babur su din ma kuma wani doro suke suna kombo gani suke su shafaffu ne da mai gani suke sun kura dadin gwamnati kenan mu mun yadda da abin da muke kuma mun sa kan mu zami shi yasa Bahaushe yace aikin sa kai yafi bauta ciyo da haka muna tare da kwankwasiya
Bashir Sanata na kungiyar kwankwasa kawai guda cikin masu hamayya da gwamnatin APC a Najeriya kallon matsalolin mata bangaren halin da talakawa musamman a kauyuka ke ciki na kangin rashin madogara a hasashen wasu daga cikin yan siyasar hakan ya samo asali ne da rashin sanin tartibin halin da yankunan talakawan ke ciki shi ma kuma hakan ya biyo bayan rashin kewayawa har zuwa cikin waɗannan kauyuka daga yan takara ballanta na su fahimci zahirin matsalolin al'umma sai lokacin zabe sannan a shigar musu da akwatuna akan babura a nemi dangwalen su tunda wata yankin mota ma ba za ta iya shiga ba
tsabar lalacewa da tir da wannan irin demokradiyar babu hanya da in sun yi noma za su fito da abinci babu ruwan sha babu maganin asibiti babu primary school ba su san waya ya ake rayuwa da dukiyar Najeriya da Allah ya mallaka mana ba saboda haka irin wannan abubuwan da zaka gani wannan yazo ya gada a cikin birni wannan yazo duk gabaki dai ana yi ne domin baki su shigo su gani a ce gwamna wane yana aiki
shi wannan ba aikin bane ba
ba aiki bane idan za a baka dukiya tasarrufin talakawan jihar Kano yadda zaka treating din dan birni dole kai treating din dan kauye equal idan kaga za haka Allah zai tambaye ka idan ka tafi irin wannan kauyukan hatta local government din ma da suke capital zaka je kaga wani gurin babu aikin 1500
ma idan dai har kana da irin wannan tunanin laifin na suwaye
laifi da shugabanni ne
wannan shugabanni
na demokradiya in ka dauko Kano sai ka ce mana laifin Ganduje ne da sauran gwamnonin ai ba san rai zamu zo mu magana ba
ina shugaban karamar hukuma da kamsulolin sa su wannan ba ana yin su bane ba saboda su ne suka fi kusa da talaka na ƙasa mai zabe
shugaban karamar hukuma a yau an tade shi abinda za a ba su iya kudin albashi da dan wani overhead wanda ba za a ba su kudi ya fice miliyan 10 da me zaka yi aiki kamsula da yake local government baya dauka kudi ya fice 150 ko da 60 gabin ya karba albashi an zo an yayyaye mai gidansu dole sai ka dauka ka ba wani saboda haka kamsuloli wani zaka ga rigar da take jikinka ta fita kamsula ya ilahi haka za ta ci gaba da yi kuma mu muna ga shugabanni su kula billahi lazi wannan hakki ne na jama'a Allah ne ya dora musu idan suka ga haka Allah sai ya tambaye su
Excellency Ibrahim Ahmad Umar guda cikin yan siyasa a jihar Kano cikin wasu kalamai masu alaka da wannan sagatare na rayin muradin al'umma da tallata manufofin gwamnatin Kano Mustapha Mai Fada ya leko yana kokarin haska dalilai da suka janyo gwamnati yarda da daga likafar masarautun nan na Kano wanda kuma fatan bunƙasa yankunan karkara a cewar sa shine wasu ke neman yi wa kafar angulu
dukkan wannan abubuwa da ake nema ya faru ne domin ganin cewa al'umman yankunan kananan hukumomin da suke cikin karkara sun samu wadataccen ilimi ruwan sha hanyoyi da dai dukkan wani abu wanda ya shafi ginuwa al'umman wannan yankunan
amma babu maganar wata kila wakilai da suke wakilta waɗannan yankuna Abuja da nan Kano da ciyamomi duk ina suke da gwamnatin jihar kanta
maganar ciyamomi shine suna under ministry for local government kuma duk wanda ya san aikin ministry for local government ba za ta iya aiwatar da aiki kai tsaye ba sai da ciyamomi kuma a kirkirar sarakunan nan da aka yi shine za a iya daukan abin da ake ce masa project na aiki a kaiwa wayannan yankunan masarautu ko masarauta tana da local government 7 ko 8 ko 9 wannan abin zai karfafa a ga cewa an samu abin ci gaba sannan shi kuma maganganun majalisa mai dokoki dan majalisa wannan doka kawai yake kuma wani aiki ne yake kaiwa wanda ba haƙi bane wajibi a kansa haƙi yana kan ministry for local government da mai girma gona a matsayin sa na gonan jiha amma abin da muke so mu tabbatar da al'umman jihar Kano musamman wayanda suke ta kalubale akan masarautun nan shine gwamnatin Kano karkashin Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam ta kirkiri masarautu ne domin ci gaban al'umman karkara da birane ko ina a samu bai daya yanda dan birni zai samu ci gaba ya kafafa cewa shi dan cikin birni ne dan karkara ma ya samu kafafa cewa shi dan cikin birni ne domin duk abin da yake takama da shi shi ma yana da shi
kuma kotu tace yanzu an koma a saki sabon lale ba wace magana
magana final shine mai girma gona Kadimul Islam ya dawo kuma zamu iya dauka ka kara ko kuma wata magana ta fito a nan gaba
Honorable Mustapha Mai Fada Ibrahim da yake dai ribar yin zabe a wajen wasu daga cikin talakawa bata wuce samun ta 10 daga wakilansa na majalisa ba idan ko hakan ne ana iya cewa san barka tala akari da wani batu da ya shafi kaddamar da tallafi daidai lokacin da dan majalisar tarayya na karamar hukumar birni ya cika kwanaki 150 a kujerar wakilci bari mu ji ci gaban kalamansa wato shi honorable Sha'ban Ibrahim Sharada
Al'ummar karamar hukumar birni sun bani kuri'a na tafi babban birnin tarayya Abuja muka cika kwana 150 muka ce to za mu cika bayan karamin taro amma wannan za mu ga yato mankin mutane waɗanda suke taimaka mana da shawarwari domin su shaida wannan rana abubuwa guda uku abu na farko mun dauki fannin ginini mun dauki fannin samar da sana'o'i mun dauki fannin da ya shafi harkar lafiya a bangaren harkar lafiya magunguna na miliyoyin nerori mai yawa kusan miliyan 100 aka siya da shawarwarin likitoci da taimakon ma'aikatan lafiya ta jihar Kano za a yi kwana 5 akwai manya-manyan likitoci da ma'aikatansu da nurses sun yi kusan guda 100 wanda da safin da aka yi za su duba mutane kamar mutum 10,000 wanda aka same shi da wata larura da take buƙatar operation mun yi alƙawari a take a tura shi asibitin da za a tura shi duk abin da za a yi masa muna fatan Allah zai ba mu ikon da za mu biya.
Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada kenan dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar birnin Kano. A bangare guda kuma daga karamar hukumar ta kai mun ji Alhaji Uba Muhammad Kachaku na yin godiya ga gwamna Abdullahi Umar Ganduje bisa haɗin kai da yace yana bawa jagororinsu da ma wakilansu na siyasa musamman ma dai dan majalisar sa Honorable Musa Alkachaku.
Kamar Musa Alkachaku sun ci zabi an nuna wutar ciki an nuna bakin ciki an kai su kotu kotu ta kori ƙara ba a hakura ba dai aka tafi Kaduna to a Kaduna ma an ce su din dai su Allah ya ba gwamnati dole hakuri addu'a muke gobe ma in Allah ya kai mu sune za su yi gwamnati bayan wannan kuma tsakanin shi dan majalisar mu na takai da mai girma gwamna mun san akwai kikiyar fahimta dan majalisar mu mutum ne mai biyayya ka san kuma dan mutumin da yake da biyayya da ladabi zai ci ribar duniya saboda haka yake da fada agun mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje a wannan fada tasa muke so mu shiga mu yi roko kan motion da ya kawo tun shekara guda kenan na wasu hanyoyi da suke ciwa karamar hukumar takai ko a ƙwarya hanyar fajewa zuwa kaya da zuwa bindin bako kuma mai girma gwamna ayyuka sun amma muna roƙonsa shirin nan nasa na karkara salamu alaikum ya dauko wannan shiri ya amfani da shi ya warkar da wannan hanyoyi na fajewa zuwa birnin bako da kuma hanya da ta tahi daga durbin dai zuwa lafiya zuwa karfi wannan hanya ma ya kamata a yi ta tana da muhimmanci a gun talakawan ta kai sannan kai ma dan majalisar tarayya Shafsuddini kai ma kai hobbasa ga hanya nan sai da kacako zuwa faruruwa zuwa bagoro kai ma kai hobbasa dama mu mun yadda kai da Musa Ali dan Juma ne da dan Jummai babu wani abu a tsakaninku illa ku himmatu ku wa talakawan ta kai aikin da za su ji dadi sannan ga kuma kasaitaccen commissioner wanda dama shi ya rike local government din nan ya san abin da ta kai take ciki shi ma hada guiwa da mu mai girma gwamna kuma na san zai ansa kukanku in an yi hanyoyin nan fa mai girma gwamna ka gama da karamar hukumar ta kai duk wanda zai tsaya a inuwar jam'iyyar ka ma sai ya ci zabi a karamar hukumar ta kai.
A yayin da Alhaji Uba Muhammad ke wannan lafazi shi ko Honorable Ibrahim Basiru Bango kansilan mazabar Kanawa kenan ta Sumaila lekowai yana martani ga wani kansila da yace yaji yana kalubalantar sa kan sai hancin ci gaba da kiran kansa a matsayin mataimakin kakakin kansilolin majalisar karamar hukumar su tun bayan da aka ci gamayyar majalisar kansilolin ta tsige shi
to ni bazan yi mamaki ba ba dan komo saboda shi bai san doka ba kuma idan an bashi dokar a karance ba zai iya karanta ta ba ko batu da yake na magana zancen kawo Sumaila cewar bai san da wannan abu ba ina san ya sani ba dan kowa saboda a gidansa aka yi kuma ya fado ni dalili cewar akan wannan dalili aka cire ni to yaji tsoron Allah dalilin da yasa aka cire ni saboda ina tare da mai girma gwamna ina tare da mai girma Shamsuddin Dambazau dan majalisar mu na tarayya ina tare da mai girma Kabiru Gaya wannan shine dalilin da yasa sannan ko batun magana zancen kawo da ake so ake inje in goyi bayan dan jam'iyyar PDP kamar inda suke je suke goyi bayan dan jam'iyyar PDP
to amma wacce magana da kai cewar a gidan kawon akai kai kana da shaida haka
su duk daga cikin babu wanda bai san cewar a gidan kawo akai wannan abu inde ka zauna da kansula a Sumaila guda biyar to kamar ka zauna da ni wannan shine magana
to yanzu kai a wani matsayi kake kaga dai sun gargade ka cewa kar ka ƙara kiran
ka har yanzu ni ne deputy speaker na Sumaila ba dan ko saboda ba abun akan doka ba
to ba za ka hakura ba mutum 10 a ce sun cire ka kai daya a ce kuma kana da ja
mutum shida daga cikin su babu wanda bai kira ni ba yana bani hakuri sai na ce mun umarni aka ba su in ya
kaga ka ci dike nan
a bincira ba ai dan a gidan kawo Sumaila akai ba can ba
Honorable Ibrahim Basiru Bango kenan kansilan mazabar Kanawa ta karamar hukumar Sumaila daga kasuwar Gantun Kwari kuma mun karbi bakuncin Baffa A Baffa yana godiya ga gwamna Ganduje kan yadda yake jibanta lamarin wannan kasuwa ta su sai dai kuma fa yana neman karin bayani a game da sai han waɗanda aka dora wa alhakin su karbi haraji a hannun yan kasuwa da ma sauran matsaloli da yace wannan kasuwa ta suna fama da su
waye shin yake da ruwa da saki mu bashi haraji dan mu yanka sokan tunkuri kowa ya bazo mu mana yace mu bashi haraji sannan ga abba wannan MD na kasuwar tunkuri yazo yana bin kantina ana cewa ba shi zamu ba haraji mu yanka so ba zamu biya double taxation ba a dokar kasa ai tax guda daya yake dan haka ina kira ga mai girma gwamna wannan MD yazo yana sabotaging dinka ne domin cewa yana tara abokan mu'amalar mu na kasashen waje na ketare kamar yan China ga Indiyawa akan su biya naira miliyan ɗaiɗai ko kuma ya mai da su kasashen su
amma wannan zargi da kace kana da tabbacin cewa yana tare sai karbo dancan kuɗa
yan ni na da tabbacin cewa yana karban naira miliyan ɗaiɗai a hannun wayannan bakin sannan muna kira ga hukumar custom suna rufe mana statistics ana yi mana ciniki kamar cinikin bayi wanda inda wani tsari wanda doka ta ce ya kamata a fito ai mana bayani akan sa mu kiyaye amma ba za a zo a dinga rufe mana statistics ba dan yan kasa ne mu muna bin doka da oda kuma ina godiya daga ƙarshe ga wannan commissioner na commerce dan mutumin kirki ne mai girma gwamna ka dora ƙwariya akan burmanta
madashi baffa e baffa mataimakin shugaban kungiyar kima da ke kasuwar Kantankwari a jihar Kano
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Baffa yo Khalid Shetima Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Isaac dan uwar no da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.